ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيني قوة ذو الحجة سألت المسلمين يا سنة يا سنة توايو دي قوة ربان دلاباري yau muna ɗaya ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 11 ga watan 7 a Gregorian calendar 2021 wannan shine kasa ɗinmu na 21 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin fannut ta'amul baina zawjain wato fannin yadda ake mu'amala da zamantakewa tsakanin mata da mazajensu idan ba a manta ba sati da ya wuce mun yi karatu akan tayyib khatiraha wato kan girmama da mutunta da kuma inganta tunanin matarka in ta zo da wani tunani ko ta zo da wata magana ka ainihin wato saurare ta sannan kuma ka yi abin da zai kwantar mata da hankali ba wai abin da zai daga mata hankali ba mun kawo maganganu da yawa a wannan babi har zuwa ƙarshensa har muka kawo maganar wani daga cikin magabata wanda ya zo ya samu matarsa tana ta kuka kamar za ta mutu da ya tambaye ta me ya faru sai ta ce zobenta ne ya fada a ruwa a kogi kaji akan zobe ake ta gurza ihu to kaga in kai ne sai kai ta daka ihu kana tsawa kana yanzu akan zoben kike wannan kukan aikin banza aikin motsi kaza 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 sai ta hayya kwantar da hankalin zan kawo miki zobe hadda sarkar wuya hadda yan kunne sai tai dariya ta fara fara'a tana murmushi kaga abu ne wanda kai a zahiri za ka ganshi shirme ne amma ita ta dauke shi da muhimmanci ai mun karanta da ku cewa annabi yayi tafiya da nana Aisha sai abun wuyan ta ya tsinke haka ne ko ba haka ba an tashi za a tafi sai ta ce fa ta rasa abun wuyan ta sai annabi ya ce kowa ya nemi guri ya zauna sai an nemo nana Aisha abun wuyan ta yanzu da Allah annabin da yake tsayawa a lalubi abun wuyan matashi shi ake zarga da cewa wai zai ci zarafin mata ko ya zo da addinin da yake cin zarafin mata jama'a kuna fahimtar magana da kyau wanda hatta abun wuya yana bawa muhimmanci na matashi bai yadda a tafi a barta ba ta tafi da bakin cikin wannan abun wuyan dan mata suna da wata ɗabi'a in ta kwalla faranta akan wannan abun tunanin tsaye da Allah in zaka kawo mata miliyan dinsa a kyau ba za ta ji dadinsa ba in ba wannan din da take so ba haka ne ko ba haka ba annabi yana da dukiya da zai saya mata abun wuyoyi ba abun wuya ba haka ne ko ba haka ba amma da ke wannan da ya batun shi take so sai ya girmama abun saboda kada ya tafi ya bar baya da kura ina ma'anar haka shine ya tafi ba a nemi abun aka same shi ba sannan kuma ita hankalinta bai kwanta ba shi ma nasa ba zai kwanta ba da haka ya ce kowa ya nemi guri ya zauna a haula lube a takaice dai a nan aka kwana aka yi ni sai da aka haƙura cewa fa abin nan ya ɓata ba za a samu ba an tashi za a tafi sai aka ga ashe raƙumin da Nana Aisha ta hau shine ya kwanta akan abun wuyan yana yunkurawa zai tashi sai ga abun wuyan a ƙarƙashin cikin shi ya uzu billahi inna lillahi an yi kwana ana ta bincike a wani guri ba a samu ba aka ɗauko aka bata aka ci gaba da tafiya to haka addinin musulunci yake yana mutunta wato abinda duk mace ta zo da shi matuƙar bai saba wa shari'a ba don ba ta girmanta da ba ta mutuncinta an gane ko to wannan shine babi da muka gama za mu tahi yau la tanshaghil bi zawjatika an ta'a to amma tare da ana cewa ka kula da matarka ka kula da mutuncinta ka kula da matsayinta wana amma wannan bai baka lasisi kuma na a dalilin kula da ita ka wanta kalar da addinin ka ba daga cikin abin da mutane yau suka wayi gari shine suna bawa iyalansu muhimmanci sama da addininsu, wanda kuma bala'i ne wannan. Dama Allah madaukakin sarki ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna, ku sani lalle matanku da dukiyarku da ƴaƴanku wato fitna ce. An gane, wallahu indahu ajrun azim. Ina fata an fahimta. Malam yace la taj'aliz zawaj wal aulad bainaka wa baina ta'atillah. La taj'aliz zawaj, kar ka sanya matarka ko aurenka wal aulad da ƴaƴanka ha'ilan masu shamakan cewa ne bainaka wa baina ta'atillah, tsakaninka da yi wa Allah da'a. Aw qayyidan yamna'uka min iktisabil hasanat, ko kuma wani dabaibayi ne da zai daure kai ya hana ka aikata alheri. Akwai wanda hidimar gida da hidimar mata da hidimar iyalai da hidimar yara sai ta hana shi sallar jami'i, ta hana shi yin da'a, ta hana shi zuwa sallar juma'a, ta hana shi abubuwa da yawa. Malam yace to kar ka kuskura, ka kula da matarka da ƴaƴanka da gidanka, sannan lokaci guda kuma ka kula da addininka. An gane magana da kyau ko? Yace fa indama qatala Hanzalatu bin Abi Amir, ko fa innama qutila, fa indama qutila Hanzalatu bin Abi Amir, lokacin da aka kashe Hanzala ibnu Abi Amir, qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna sahibakum tagsiluhu al-malaika, wannan abokin naku Hanzala mala'iku suna masa wanka. Fasa'alu sahibatahu, ko sahibatahu, sai suka tambayi matarsa menene Hanzala yayi, amma har ta kai mala'iku sune suke masa wanka, ya rasu sune suke masa wankan gawa. Faqala an-nabi sallallahu fasa'alu zawjatahu an zalika, sai suka tambayi matarsa dangane da haka. Faqala, sai tace musu kharaja wa huwa junubul lamma sami'a al-hay'ata, hay'ata sauti sautul munadi lil qital, wato Hanzala ya gama tarawa da matarsa kenan, bai riga yayi wankan tsarki wankan janaba ba, sai yaji an kururu ta fita yaki, sai yaga ya tsaya kimtsawa yayi wanka ya sa riga yayi kaza kamar bata lokaci ne, da haka sai ya fasgi ko ya fasgi kan sakalinsa takobin shi, yayi kabbara yayi kururuwa kawai ya fita da gudu daga cikin gida ya tafi domin kaiwa musulunci dauki. Allah da ikonsa sai wannan fitar ya zama adalin shi. A dalilin wannan sai Allah ya turo mala'iku ya ce su yi masa wanka biyu, su yi masa wankan gawa, kuma su yi masa wankan janaba. Kun gane magana? Yanzu kenan Hanzala ya fifita me, wato addininsa akan zaman gidansa ko akan iyalansa. Inda wani ne da sai ya bari sai ya gama sabgar gida, sannan ya fita harkar addini ko harkar mu'amala ko harkar kaza ko harkar kaza. Amma Hanzala sai ce bai ga dalilin da zai sa ya tsaya bata lokaci ba, duk daga janaba a jikin shi wal fawru da gaggautawa, kawai sai ya fita da gudu da takobin shi. Kun gane magana da kyau ko? Dan haka sai manzon Allah yake cewa lidhalika tagtasiluhul malaika, saboda haka ne mala'iku suke masa wanka. Karanta littafin al-isaba fi tamyizis sahaba. Allah madaukakin sarki ya gafarta wa Hamza, ya hada mu da Hanzala, ya hada mu da shi a aljanna. Wa tazawwaja Abdullah bin Abi Bakr radiyallahu anhuma atikatu bintu Zaidin bin Amr bin Nufail, wa kanat hasana dhatu khuluqin bari', fashagalathu an maghazihi fa'amarahu abuhu bi talaqiha. Wa tazawwaja Abdullah bin Abi Bakr, Abdullah dan Abi Bakr ne Siddiq, ya auri wata mata radiyallahu anhuma, Allah ya kara musu yadda shi da baban shi. Sunan matar Atika bintu Zaidin, Atika ta yar Zaidu, yar Amru dan Nufail, sunan matar kenan. Wa kanat hasana, mata ce kyakkyawar mace, zatu khuluqin bari', to ba kyawu kuma iya na fuska ko na jirin jiki ba, bayan kyawun jiki tana kuma da ɗabi'u masu kyau ga haƙuri. Kun san fa akwai kyawun ɗan maciji fa, ko ba haka bane? Ga mata ta kai mata ko ta ina, amma muguwa ce azzaluma, mijinta ya kwana yana kuka, kai kuma idan ta wuce kai ta burge ka, ko ba haka bane? Kana inama inama, kai kana inama inama ta zama matarka, shi kuma mijinta yana inama inama su rabu, baya san ta saboda me? Saboda muguwa ce. Amma fa a haka structure in ka ganta ka ga mace ta ko ta ina, ana samun irin wannan. To ita wannan matar shi Abdullahi dan Abubakar, bayan kasancewa ta kyakkyawa a fuska da yanayi, sannan kyakkyawa a dabi'u da halaye, ga hakuri, ga bin miji, ga tarbiyya, ga kyautatawa miji, ga mu'amala mai dadi, ga karatun alqur'ani, ga sallah, ga kauda kai, ga kalmomi masu ma'ana masu dadi wa mijinta, komai na dabi'u masu kyau ta hada, za ta khuluqin bare, ma'abociyar dabi'u masu kyau, fa shagalathu an maghazihi, da ya auri wannan mata Abdullahi sai ya fi daina fita yaƙi yaƙi, duk yaƙin da ya zai a fita sai zama yana da uzuri ba zai iya zuwa ba, kullun yana gurin matar. Kun san akwai irin waɗannan mazajen, in ya samu mace mai ɗabi'a mai kyau, mai hali mai kyau, kuma sannan tana mutunta shi, tana masa duk abin da yake so, wallahi ko kitin ta tafi sai ya bi ta, idan ta yi kitin wurr yana bayanta, in ta dawo su to wurr ya biyo ta, in ta yi falo fir suna tare. Allah shine abinda Bahaushe yake cewa bi ta zaizai, ma'ana duk inda ta yi kawai suna tare, duk inda ta yi suna tare. To shikenan kaga wannan ba zai fita kasuwa ba, ko ke kuma yake daina yan karaba ke wai mijinki yana nan tare da ke kullun, ki dauka ci gaba ne, wallahi ba ci gaba bane. Ai Bahaushe ya ce ido wa kare na, yace wannan na saba gani kullun, in dai kullun kuna gida to wata ran sai kun da ku billahi lillahi, dadin miji shine ya fita har ki dan buga waya ki ce ni ba za ka dawo bane, yace to dan kara mu minti 30 dai ina shigowa insha Allah, wannan shine dadin miji. Amma miji kullun yana manne da ke uwacin gam, ke kuma wai haka wai shine fasi. Ai ko a fannin tattalin arziki ma wannan matsala ce, idan dan kasuwa ne kin ga kasuwarsa ta samu matsala kenan, haka ne ko ba haka ba? In ma'aikacin gwamnati ne kin samu matsala, za a kore shi a aiki, salary zai daina zuwa. In ma'aikacin kamfani ne za a dinga minus, duk awa biyu da baya kamfani sai a ce to a cikin salarinsa a cire mana 2000. Kin ga daga nan za ku samu matsala da ke da shi. To shi yasa dadin miji da alherin miji da albarkar miji da darajar miji da kimar miji da martabar miji shine a ce ya raba biyu, yau yana tare da matarsa, gobe yana gurin kasuwa, ko an anjima da safe karfe 11:12 yana gida ana hulɗar yau da gobe da shi, 12:30 karfe 1 karfe 2 karfe kaza yayi wuf ya fita, office ne, gurin aiki ne, kasuwa ne, ko ma ina ne, ya dai tafi dai kar a ci gaba da ganin sa a zauna a gida. To wannan shine miji, kuma mai ma'anar kasancewarsa na miji, ga biyan bukatun gidansa ba wasa, ga biyan bukatun iyalansa ba wasa, ga kuma fita nema, ga baya wasa da addini, ga baya mu'amala ta banza. To idan aka samu miji mai wannan siffofin, wallahi mace ta more. Amma daga zara aka samu miji ya dauki wata ma'ana wanda ba irin wannan ba, to gaskiyar magana a zahiri gashi miji ne, amma a batini kuma ya zama mata maza. Allah ya kiyaye. Don haka wannan mata sai ta shagaltar da Abubakar dan Abdullahi, Abdullahi dan Abubakar, baya fita harkokin jihadi, baya fita harkokin yada addini. Fa amarahu abuhu bi talaqiha, babansa Abubakar sai ya kira shi yace kai, yace eh, yace saki wannan mata, yace baba mai ta, yace nace ka je ka sake ta ko, yace to kun san akwai wanda in ya baka umarni sai dai ka ce mhm, baka yi saka musu ba, aka ne ko ba haka ba? Eh baban shi ne ya tsaya zai surutu ya ce sake ta, ya ce mhm. Wa kala lahu, sai ya ce masa inna haƙar shagalata arka an magazika, ai wannan matar tana nema ta shagaltar da kai dangane da harkokin yada addinin Allah, don haka ba abokiyar zamanka ba ne. Yasa a ƙa'ida duk matar da ba Allah ne a gabanta ba, to ba abokiyar zaman mutumin da yake mai harkar Allah ba ne. haka duk mijin da ba Allah ne a gaban shi ba, to inda yake mutuniyar arziki ne ba irin mijinki bane. Miji na gaskiya shi ne wanda za a yi harkar rayuwa da shi, za a more da shi, za a hole da shi, za a ji daɗi da shi, yana da fara'a, yana da kyauta, yana da yafiya, yana da kauda kai, yana da haƙuri, sannan kuma yana da harkokin addini. In yaga kin yi ba daidai ba zai ce wannan ba daidai bane, ki ji tsoron Allah wanci. Ke musulma ce, ni musulmi ne, auren sunna muka yi, da Fatiha da Ayatul Kursi aka daura mana aure. Wannan shigar da kike kina zuwa kina tekan rawa a gurin samari, wallahi ki ji tsoron Allah. Wannan bikin da kuke zuwa kuna yin abin da kuka ga dama, wallahi ku ji tsoron Allah, ba daidai bane. To miji shine wanda yake irin miji na Allah da Annabi kenan. Harkar gidansa idan aka sake zaki dauka bai taba sanin wata aya ko wani hadisi ba, saboda tsabar yadda yake walwalawa a cikin gidan shi. Amma daga zara an tabo addinin Allah, to zaki garan sa ya baci. Yanzu nan zai dawo da ke kan hanya, na rantsa da Allah duk mata da bata samu miji mai wannan sufar ba tayi asara, haka kuma duk mijin da bai samu mata mai wannan sufar ba yayi asara. Matar da kawai duniya ta sani, kawai a hole ai ta hayaniya, ba abin da ya dame ta da harkokin Allah da Annabi, mijin da kawai duniya ya sani ba ruwansa da Allah, wallahi tallahi in mata ta yi rahin sa'a ta aure irin wannan, wallahi ta tafka mummunar asara. Amma ba za ki gane asara ba sai ranar da aka tona rami, aka tona ya a ciki, aka danna ki da ƙarfi da mamuke mamuke, aka zira ki a ciki, aka shirya itace a saman ki, aka kawo ganye aka dora, aka kwaba ƙasa aka labta, aka turo bushashiya aka jibga, to a ranar ne za ki gane ake ba karamar asara kika tafka ba. Kuma a wannan ranar wannan nadamar da wannan ganewar ba za ta yi miki amfani ba. Allah ya yi mana, don haka yake cewa ka sake ta, sai ya ce saboda ta shagaltar da kai dangane da yada addinin Allah, da yin addinin Allah, ka sake ta. Fatallaqaha, dolansa Abdullahi dan Abubakar ya saki wannan mata. Famarra bihi abuhu wa huwa yanshudu, wata rana ana nan sai baban ya zo ya wuce ta kusa da shi, yaro ya yi tagumi yana zaune, saboda an raba shi da masoyiyar shi, ya yi tagumi yana zaune yana ta rarrabe shi, yana cewa falam ara mithli tallaka al-yawma mithlaha wa la mithlaha fi ghairi dhanbin tutallaqu laha khuluqun jazilin wa ra'ayun wa mansabin ala kibirin minni wa inni lawamiqu. Ina ta rarrabe shi, ina ta kuzubar da ku, duk Allah baki jike ba kamar hawaye zai zubo miki ba. Yace falam ara mithli tallaka al-yawma mithlaha, yace ni ban taba ganin mutum kamata ya saki kamar wannan matar ba. Ma'ana ni mutumin arziki, ita mutuniyar arziki, mun fahimci juna, muna soyayya, muna zaune lafiya, haka sidda ita bata nemi rabu da ita ba, ni ban nemi rabuwa da ita ba, kawai baban mai ce in sake ta. Yace ban taba ganin irin wannan abu ba ni kan a duniyar nan ta maliki yawmiddin, wala mithluha fi ghairi dhanbin tutallaqu, kuma ba irin wannan matar ne bata yi komai ba ake sakin ta, haka kawai kawai dan ta shagaltar da mijinta tana tamar soyayya da lobayya da konayya duka, ta hana shi shiga harkoki, ai sai a mata nasiha kawai ta gyara, ba wai cewa za a rabu da ita ba. Yace ba wai irin ta ne ake saki ba tare da ta yi ba komai ba. Yace laha khuluqu, Allahu akbar, mata ta ga ta da dabi'u jazilin abun burgewa, dabi'unta masu kyau, wa ra'ayun, ga ta da ra'ayi mai dadi, wa mansabin, ga ta kuma yar gidan manya, tana da daraja, tana da kima, iyayenta mutanen mutunci. Ala, yace ku saurara jama'a, kabura minni, abun yayi girma a gare ni, wa inni lawamiqu, domin ina cikin santa da kaunarta, amma baban bai yace na sake ta. Faraka lahu abuhu, baban da ya ji wannan baituka da yaron yake rairawa sai ya tausaya mishi, faraja'a, sai ya ce ka je ka dawo da matarka, na baka izini amma a gyara gaba. Ya to baba, na gode, Allah ya saka da alheri. Saboda gudu ya je ya dawo da abashi, an gane ko. Thumma shahida ma annabi sallallahu alaihi wasallama gazawat bi ta'if, sannan daga baya ya halarci ga yakin ta'if, fa asabahu sahamun, a can ne aka harbe shi da takobi ko da mashi, fa mata ba'dahu, sai ya rasu a wannan baya, bayan wannan yakin bil madina, a garin madina, bayan an masa suka da mashi a gurin wannan yaki, ya zama shine ajalin shi. Kun gane magana da kyau ko? Kun ga baban ya gyara mishi ne, yanzu kun ga maimakon ya mutu a gida akan gado, yanzu ya mutu a dalilin me? A dalilin yaki. ya samu shahada, inda an biye masa da matar shikenan kullun yana gida a kwance a kusa da ita, haka ne ko ba haka ba? Karhinta sai ya mutu akan gado, to namiji kuma a ce ya mutu akan gado jama'a, namiji a ce ya mutu akan gado, ai lamari bai yi ba. Ai kan namiji aji ya fita harkar addini ko ya fita harkar nema ko ya fita wata harka ta al'umma sai aji ajalin sa a can, to wannan shine namiji. Amma kana kwance har mutuwa ta zo ta same ka, Khalid ibn al-Walid Allah ya masa rahama ya shiga gugurmaya ta yaki mai dimbin yawa har ta kai matakin da sayyidina Umar ko sayyidina Abubakar in ban manta ba, saboda tsabar yadda aka nemi ma a can fa Khalid, sai Umar ya sauke shi ya daina bashi komanda, saboda duk yakin da aka nada Khalid ya zama komanda sai an yi nasara a yaki. Sai mutane suka fara jin ko dai abin yana da alaka da shi ne kawai, da haka daga an zo za a yi yaki sai a ce muna rundunar Khalid, muna gurin Khalid, kowa yana so ya ji Khalid ne shugaban shi, saboda za a mi za a yi nasara. To sai Umar yake tsoron kar tauhidin mutane ya tabu su dawo suna tunanin nasarorin nan suna da alaka da Khalid ba Allah ne ke ba da su ba. Ina fata kun fahimta. Wata rana sai yace Khalid yace yace daga yau ka daina komandantin yaki gaba daya, na sauke ka mu gani idan zo idan sai da kai ne za a yi nasara ma gani. Kun ga za a gyara tauhidin mutane ko ba haka ba? Kuma aka nada wasu suka yi komandantin suka dinga yin nasarorin, sai jama'a suka gane ahe nasarar ba ta Khalid ba ce ta waye ne, ta Allah ne. To da Umar ya gane kowa ya fadawo ya fahimci haka, sai yace to Khalid dawo. Haka Khalid ya gama duk gwagwarmaya da kuka sani. Aka ce ya kai matakin da idan yana kwance yana bacci, yaransa ƴaƴansa sukan zo su zunga zura hannu a ramin tsaran takobi a cikin cinyaki suna wasa, saboda an sare shi har gurin ya warke yayi rami, yara su zo suna zura hannu suna ta wannan ka duba tsaran da aka yi wa baba, suna ta wasa da hannunsu a cikin ramin tsara ma saboda tsabar gwagwarmayar yaki. Amma wallahi jama'a da ke Allah ya ki Khalid ya mutu sai a gida, sai ga Khalid a kwance yana jinya zai rasu, ya fashe da kuka yayi kuka yayi kuka, yace oh, yace wannan irin yaki ne bai shiga ba, wannan gumurzu ne ba a tafka da ni ba, wannan ruguntsumi ne ban fada ba, wannan tsakiyar arna ne ban dira ba. Amma a ce wai yau Khalid ne a kwance wai yana jinya zai mutu a kan gado, yace Allah wadaran ragwaye billahi lazim, yace rago ya shiga uku, yace inda shiga gumurzu na kawo ajalin bawa da na jima da mutuwa, yace amma na gama gwagwarmaya yanzu gashi na zo babu gwagwarmaya ta kare, arnan ma duk sun gudu sun kare, musulunci ya yadu kowa ma yanzu ya zauna lafiya, yace yau ga kare yana zaure yana kwance yana jinya zai koma ga Allah. Yace duk wani rago da duk wani matsaurici kada Allah ya sa idansa ya bacci. Ina fata kun bayyanci magana. So namiji kenan, namiji shine ya shiga ya fita ayi haka da shi. Amma kana kwance kana zaune kana waye, ina ka zamanto abinda ka zamanto, Allah kiyaye. Dan haka faraka lahu abuhu, baban Abdullahi dan Abu dan Abubakar sai tausaya masa. An gane magana da ke ko faraja aha, sai ce masa dawo da matarka. Sannan ya halatti yakin gazwatu Taif, anan ne aka sare shi da takobi har Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa. Babu i'tidalu ko babu al'adli baina babu i'dil baina zawjatika, babi zai magana akan ya adalci tsakanin matanka. Mun gama da babin da ke magana akan cewa mutum kada ya shagaltu da al'amarin gidansa ya mantar da shi Allah. Yanzu kuma babi zai mana magana akan idan Allah ya baka mata guda biyu ko uku ko hudu, to ka musu adalci, kar ka yadda ka zalunce su. Idan an zo ana maganan adalci tsakanin mata da mazaji ko mata da mazajensu, ba ana maganan adalci ne irin yadda wasu suke dauka cewa shi ne adalci ba, cewa wai komai sai dai ka raba biyu, wannan kai mata rabi wannan kai mata rabi. A karkashin wannan tunanin, masu irin wannan tunanin suna tunanin wai ko dariya ce kai wa wannan matar, ta baka dariya, to ko ɗayar ba ta baka dariya ba, in ka kalle ta yake he 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 wai an ce ya gida, wai ka yankar hakware ita ma kana mata dariya saboda wai kayi wa wata dariya. Malamai suka ce Allah da kansa wannan adalcin ya ce ba za mu iya shi ba. Allah ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu, ko sai ce fala tamilu kullal mayli fatadharu hakal mu'allaqa walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, ba ku isa ku ce za ku yi adalci tsakanin ku da matan ku ba. koda kun yi kwadayin haka, amma sai Allah ya ce kar ku karkata gaba ɗayan karkatawa, sai zamanto ita wannan an batta kamar wanda babu mutuwa ta da miji. Abinda Allah yake nufi anan shine al-adl fil hubb wal mu'amala az-zawjiyya, wato adalci a cikin so da kauna da kuma mu'amalantar ta a matsayin ta na matarka. Wannan kan baka yi saka adalci ba. Akwai matar da mijinta kullum Allah Allah yake a cikin yau ranar kwanan ta ne. Saboda me? Saboda tafi mutunta shi, tafi kyautata shi, tafi karerayar sa, tafi biya masa bukatu, tafi masa abin da yake so. To zaka ga cewa irin yadda idan ya shiga ɗakin ɗayar yake mata abubuwa sama sama, zaka ga cewa wannan idan ya shiga ɗakin ta baya mata haka. Saboda me? Saboda yafi samun biyan bukatar sa a gurin ta. Akwai matar da idan aka yi laifi a gidan ita tafi kowa zuwa ta bawa mijin hakuri sama da sauran matan, ko ba a samu irin wannan. Sai ka samu matan ka biyu ne ko uku, amma wanta tafi damuwa da damuwarka. In ranka ya ɓaci ita ma sai ta kasa tsugunnawa a gidan lafiya. Kokari take yi ta zo ta nemi ya za a yi kusasanta, ita kuma ɗayar har wawakoki take da habaici. Allah ya raba mu da auren miji wanda baya da hakuri. Allah ya raba mu da auren miji mai yawan fushi da tsimewa, tana yi tana ma habaici, tana kaza tana kaza, ita kuma wannan hankalin ta tashi baiwar Allah, ta shiga ta fita ta kai mari ta kai gauro, tana ta kokarin ya za a yi ta samu ka sauko daga fushinka. Dan Allah ku gaya min tsakaninku da Allah, wacce ce a cikin wannan matan mijin zai fi kula da ita tsakaninku da Allah? Wacce zai fi bawa hankalinsa? Wanda take damuwa da damuwar shi, haka ne ko ba haka ba? Saboda haka lallai ilallah adalci tsakanin mata abu ne mai muhimmanci. Amma ina so ku gane ba ana nufin duk abin da kai wa wanta, ko da wanta tana ma wulakanci da cin mutunci kuma ita ma sai ka yi mata ba, ba haka bane. Abin yana da alaka da ya take mutunta ka, ya take girmama ka, ya take baka haƙƙinka, ya take kula da kai, ya take damuwa da damuwarka. Saboda haka dole ne mu kula da wannan. Yasa malamai suka ce adalci na so da adalci na mu'amala. Allah ya ji kan Malam Ja'far da ya zo fassara dangane da maganar adalci tsakanin mata, ya yi bayani, ya ce hatta adalci na kwanciyar aure fa ba dalle ba ne sai ka yi tsakanin matanka. Ma'ana yadda in ka shiga ɗakin wance za ka kwanta da ita sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku a dare, a ce wance ma sai ka mata haka, ya ce ai abin yana da alaka da ya ta tarbe ka, ya take son ka, ya take kaunar ka, ya take mu'amalantar ka. Yace dole ne mutane su san da wannan. To wannan yana daga cikin abin da mata ya kamata ku gane. Ana sayan miji ne da ɗabi'u masu kyau, da halaye masu kyau, da tarbiyya, da mu'amala, da jan jiki, da kuma kokarin nuna wa miji kin damu da shi. To da wannan ne sai ya zama kin tattaro miji a cikin al'amarin, ya zama to ba shi da wata wacce yake ji a ransa sama da ke. Amma ke kenan fushi, ke kenan ninkufurci, ke ce habaici, ke ce bakar magana, laifin jiya bai kare ba, yau ma kin sake tafka wani, wai kura mai tsohon laifi na bara bai wuce ba, kin kara wani. Ko kuma a hakan ki ce mijinki sai dai ya nuna so sama da yar uwarki, wallahi tallahi ba zai yi ba. Allah ya shiryar da mu. Da haka yake cewa a'adil ko a'idil baina zawjati, kai adalci tsakanin matan ka. Yace al-adl misbahu sa'adati fil hayat, shi adalci da kuke gani wato fitila ce ta zama mai dadi a wannan rayuwar ta duniya. Ko yanzu abin da ke faruwa fa a kasar nan abin da ya jawo su shine rashin adalci, ko ba haka bane? Da yawa daga cikin yan kidnapper din nan idan an kama su ana magana da su, sai ka ji sun ce wanda ya laifi daban amma wanda aka zo ake hukuntawa daban. A cikin su akwai mutanen banza waɗanda suke ta'addanci. To amma idan gwamnati ta tashi kai farmaki wa waɗanda suke farna, sai ta hada da wanda ba ruwansu, a kwace shanunsu, a kona bukkokinsu, dama bukkarkara ne kawai da zana. Da haka ana cinna a shana ko ba a sa fetur ba, magana ta kare. Kafin ka ankara duk sun kama da wuta. Ni na ji wani kidnapper ana hira da shi yana cewa mu mun san su waye yan iska a ƙauyen mu, wanda suke tare matan mutane suna musu fyaɗe. Ka san iskanci fa na ƙauye fa, billahi ladhi ba ku san shegantaka ba fa a nan birni. Ki yi kuskuren shiga waɗannan ƙauyukan ki ga yadda za ki kare da su. Allah, saboda dama su ba su san lahum ba, ba aya ba hadisi, ba su san aya ba san wani abu tsoron Allah ba. nawa ne kake gani ake hira da su a social media ba su iya Fatiha ba ba su iya sallah ba yanzu akwai bidiyon da nake da shi idan na kunna muku anan karatun nan ya tsaya kenan za ku yi ta kyalkyala dariya sallah ce da fulatanci ruku'un da fulatanci sujudar da fulatanci qira'ar da fulatanci iqamar da fulatanci na rantse muku da Allah dan Allah ina aka taba yin haka ko jahilci da Allah yace al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzal wallahi in kuka ji kun dinga dariya kenan karatun namu ya kare kenan akan sa karatun zai tsaya komai da fulatanci ake komai Allah ya kiyaye so dan haka an samu matsaloli ne wallahi yana faɗa yana cewa malam abin nan mu mun san suwa ƴan iska a ƙauyen mu mun san su su suke zuwa suna tara matan mutane su suke zuwa su kwace shanun jama'a su suke zuwa su yi kaza yace amma idan gwamnati ta tashi maimakon ta turo su aidin ta ƙauyen ta zo ta yi aidin suwaye ƴan iskan a kama su tace idan suka tashi sai su danno sojoji kawai daga kasuwa za su fara duk wanda suka samu kawai su rafta masa bulala duk wanda suka kama su gabza masa kan bindiga a kwata shanun su a gudu da su sai dan haka duk sai muka narke gaba daya muka bi sauran ƴan iska mu ma sai muka zama ƴan iska kawai to dan Allah an yi adalci anan ba ya adalci ba to wannan shi ya haifar da waɗannan matsaloli ire-iren waɗannan na daga cikin abin da ya haifar da waɗannan matsalolin wanda dole ne sai an dawo an kula suna ikirarin cewa an ki a ba su ilimi kuma gaskiya ne an ki a ba su ilimi mu kanmu da nake muku magana mu kanmu malamai masu karantarwa muna da matsala muna da laifi ƙauyukan nan ba ma shiga muna karantar da su duk karatun mu ya kare a cikin gari akwai buƙatar shi yasa muke jinjina Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi tare da cewa muna da matsala da shi a fannoni da yawa na harkokin addini amma a wannan fagen kuma tsakani da Allah yayi kokari shiga da yake ƙauyukan nan yana karantar da su yana musu nasiha yana fadakar da gwamnati cewa ga halin da waɗannan mutanen fa suke ciki ya kamata a waiwaice su wallahi aiki ne wanda ya zama wajibi akan kowanne malami wannan shine gaskiyar magana ni wa kanmu adalci in mun yi laifin ma mu ce mun yi wannan shine adalci muna da matsala duk da awar mu ta kare a birni mun ki mu shiga ƙauyuka mu karantar da waɗannan bayin Allah don haka dole mu dauki matakin gyara to rashin adalci shi yake haifar da hatta matsalolin ƙasa matsalolin jaha matsalolin gida sai kaga ga mata malam da ƴaƴanta ita ce farkon zuwa gidan sai wata amarya ta zo sai a koma ana kula da ƴaƴanta a watsar da wannan uwar gidan da ƴaƴanta yanzu kwanan nan akwai wata mata a Abuja ban sani ba ko kun gani a social media Nasiru Adamu El Hikaya ma'aikacin BOA shi ya dora bidiyo yayi hira da ita mata ce ta rasu ta bijinta ya bar musu abubuwa da kadarori da waye da waye da waye ita ce uwar gida tana da kusan ƴaƴa shida ko bakwai gidan da take ciki kansa tayin farko da aka yi masa an taya shi biliyan 1 da miliyan 200 iya gidan da take ciki biliyan 1 da miliyan 200 banda shi akwai gidan yar uwarta amaryarta akwai gidan gidaje a Abuja akwai filaye akwai kadarori da yawa amma sai aka zo ana ta kokarin sai an fitar da ita daga gidan uwar yar amaryarta ƴaƴanta biyu ita an iya mallaka mata gidanta nata a cikin gadon ita kuma ƴaƴanta kusan guda bakwai ko shida amma ana cewa gidan da take ciki bata isa ta mallake shi ba ku gaya min ina adalci yake a wannan gurbi in har kun iya mallakawa amarya mai ƴaƴa biyu ya akai aka kasa mallakawa mai ƴaƴa shida yanzu da Allah mai ƴaƴa shida ko biyar ko bakwai ita ta fi tantanta ta mallaki gida ko mai ƴaƴa biyu ƴaƴa shida to amma an hada baki da wasu ana abin nan ku je ku bibiya abin ku yi sacin Nasiru Adamu El Hikaya a Facebook za ku ga bidiyon ni na kalle shi kuma na ji hirar da aka yi da matan to ire-iren waɗannan rashin adalcin da yake faruwa a cikin gidaje mutum ya fifita amaryarsa akan uwar gidan shi ko mutum ya fifita uwar gidan shi akan amaryar shi kowa kai masa adalci so da kauna kuma wannan yana cikin tantanin makwallatan kokon kurkurun kurabatar makoshin kokon zuciyarka haka ne ko ba haka ba wannan ka san wa ka fi so a cikin su eh gaskiya ne ka san wa ka fi so amma dai adalci na zahiri to kar a zalunci kowace kuna fahimta ta da kyau wannan shine gaskiyar magana amma in aka sako zalunci a ciki wallahi to lamarin ba za a je ko ina ba yasa malam yace al-adlu shi adalci misbahu sa'adati fil hayati ne mabudin sa'adar rayuwa mabudin nasara a rayuwa mabudin zaman lafiya tsakanin wanda kake tare da su adalci shine mabudi ko tsakanin yaranka ne baka yi musu bashi Umanu dan Bashir manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yewa wani daga cikin ƴaƴansa kyauta Umanu dan Bashir da yayi masa kyauta sai ya zo gurin annabi akan ya shaida wannan kyautar sai manzon Allah ya tambaye shi yace shin banda wannan yaron da kai wannan kyauta duk sauran ƴaƴanka gaba ɗaya ka musu kyauta haka sai yace gaskiyar magana bai musu ba sai annabi yace to ka je ka yi wa sauran kyauta irin wacce kai wa wannan yaron in ba haka ba ka sani ni ba zan yi shaida akan zalunci ba kun ji annabi Muhammadu shugaban adalan duniya gaba ɗaya to amma sai kaga yaro kaza an mallaka mar kaza yaro kaza an hana shi kaza yaro kaza ya buƙaci kaza an masa a garin nan jama'a wallahi barin gaya muku a garin nan ba wai a wani guri ba ba zan faɗi suna bane kawai wanda kuma ya ji na ya tsarguto da shi nake a garin nan akwai dan da ya tahi zai yi aure aka kashe masa sama da naira miliyan 20 yana da gidan uban shi amma ya kiye hidimar auren a gidan ubanshi ko hotel ne iyakaci kenan saboda tsabar kyawu amma ya kiye hidimar a gidan ubanshi ya je kama hotel ya ɗebo mata da ƴan mata da wane ne duka aka yi duk abin da za a yi kayan aure kadai idan kin ji abin da aka kashe sai hankalinki ya tashi ina fata kuna fahimtar magana sannan aka ɗauki makeken gida nan miliyan kusan 40 ko 30 da wani abu aka ɗauka aka bashi amma ƙanin shi admission ya samu a Ingila ko a wata daga cikin ƙasashe uban shi da ya tashi sai ya ɗauki bashin kuɗi ya bashi ya ce sai dai in baka bashi ka je kai karatu kafin ka dawo in makaranta ta biya ka biya ni ku gaya mun akwai adalci a nan yanzu da Allah ba a haɗa rikici tsakanin waɗannan yaran ba shi wannan an masa 10 ta arziki ba ma 10 ba 50 kai 1000 ta arziki ma aka yi masa shi kuma wannan an masa 100 ta tsiya ko 1000 ta tsiya shi wannan an bashi duk bukatunsa an biya masa kuma kyauta shi kuma wannan karatu zai yi wanda in ya karatu har gidan kowa sai ya amfana haka ne ko ba haka ba amma an ce ya je a bashi wannan maganar fa case din ni din nan ina cikin case din yadda za a sulhunta maganar dan haka idan mutum ya ji da hi nake din an gane maganar da kyau so Umanu dan Bashir yewa ɗansa kyauta sai annabi ya ce kayi wa sauran sai ya ce a'a sai ya ce to ka je kai wa sauran in ba haka ba zan shaida akan wannan zalincin ba saboda haka wallahi na daga cikin abin da ya rusa mana gidaje shine rashin adalci mata ba a musu adalci a fifita wance akan wance a agazawa wance a tallafawa wance yanzu fa a gidaje har maza dai suna neman su zama munafukai mutum kaga ya shigo gida da kullun tsire saboda ya san jiya a ɗakin wance bai shiga da kullun tsire ba da haka sai ya kullo tsiren a cikin garan shi ko a zurmeman aljihun jamfan shi ya kulle kaga mutum gidansa ne amma saboda munafurci yana lallekawa eh to dazu dai naga ta fito ta shiga ban daki ta fito ban sani ba ko ta koma kaga mutum yana tsaya a kofar gida ya kasa shigowa sai ya buga wa ɗayar waya ya kika ji tayi bacci kuwa sai a to bari dai kadan kara minti 15 ne asanta da saurin farkawa dan motsi kadan tana ji munafikar Allah ya tafi saboda me saboda zai shigo da wani abin da baya ba wa ɗayar zai yi kyautar da ya san baya yi wa sauran dan haka wallahi dole mazaje su tsoron Allah Allah ya kiyaye dan haka yake cewa a wa nurun sannan kuma shi adalci haske ne yudhi'u lil usrati yana haskaka cikin family bil mahabbati da soyayya wal unfati da hadin kai da kuma tausayi wattamasuki da kuma ainihin wato rike juna da mutunci wattamasuki da kuma sasantawa qala ta'ala Allah yace fanki huma tabalakum minan nisa ku aure abin da ya muku dadi daga cikin mata wanda kowa gansu kuna son su kuma sun burge ku tarbiyyar su da al'adar su da dabi'un ku sun burge su mathna in kun tashi ku fara da bibbiyu wa thulatha ko da uku uku wa ruba ko kuma hurhudu sai ce fa in khiftum Allah ta'adilu, in kuna tsoron ba za ku iya adalci ku dufa Allah da iko. Allah ya ce in ka san ba za ka iya adalci rike su ba da mutunta su da yi wa kowa dargwadon iyawa fawahida, to ka tsaya a kwaya daya ka zama pastor cikin musulunci kenan. Eh, gaskiya ne. Ma'ana ba pastor, ina nufin pastor fa wanda yake kristanci ba, a musulmi ne kai amma ka dauko ta dabi'a ta pastorci shine zama da mata daya. Wa yakmuruna bima wara'aha wa huwa al-haq, ba ruwanka da sauran koda ku Allah ya ce kai. Rashin adalci yake sa mutun ya abun nan. To amma ku lura ku gani wannan magana fa ta Allah, idan da gaske mutun yace shi zai ci gaba da zama da mata daya saboda yana tunanin kar ya auro wata ya zalunce su, wallahi jama'a yayi daidai, yayi daidai ya zauna da matar shi guda daya ya zama da duniya lafiya, yafi masa ya dauko abin da ya san ba zai iya kiyayewa ba. Tak wannan karatun nan san mata za ku so karatun nan billahi lillahi, kuna san karatun nan, karatun zama da mata daya ba, a'a ai yanzu wata ji take da kuɗi da ta min kyauta billahi lillahi, da ta min liki yanzu haka. Allah ya shirye da mu, wallahi maganar gaskiya ne. In mutun yaji ba zai iya ba ya tsaya da guda daya shine gaskiyar magana. Amma in kasa zaka iya kwatantawa abinda wancan take bukata kai mata daidai gurgudu, haka wancan ma bukatun ta kai mata daidai gurgudu, in dai zaka iya wannan adalcin to babu laifi sai ka kara. Allah ya shirye da mu. Saboda mu fara karatun nan da wuri ba, gaskiya ku yi hakuri zamu dakata a nan saboda na zo a ƙwararren lokaci sakamakon uzurruka da suke gabana. Saboda haka zamu tsaya a nan, abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike, da ni da ku Allah ya taimana. Insha Allah sati mai zuwa zamu tashi akan wannan babi da yake magana akan adalci tsakanin ma'aurata, sannan kuma mu shiga babi na cewa mutum ya hakuri da dabi'u da halayen matar shi. Wallahi zaman rayuwar nan sai an yi hakuri da juna da ma Allah, in dai namiji ya zama ba zai yi hakuri da mace ba to shikenan zai zama talaku mai yawan saki. An gane ku? Mai yawan saki. Su kuma mata da kake ganin su inda duka hango wance, ai wance ba da ka aurota kana mata kyakkyawan da ta za ku zauna lafiya ne ka aurota, a gani sai kuma aka zo aka samu aka san haka. To waccan din ma da kake hangowa kana ganin eh to ina ga waccan, to ita ban kai wasa sai ta kasa kaso kuma, to haka ke ma ki hida taita yinki, wai mijinki yanzu baya miki abin da kike so, kina samun matsala da ke, da haka ke kawai ya sake ki, ke wallahi ba za ki zauna ba, ke wannan masifar har yaushe, ke kaza 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 kaza, wallahi kina ganin mazaje suna yawo duk wanda ya haɗu ki, hajiya ina wuni ya gida kina nan kuwa ya naga duk kira mi, wallahi baki sa'ar miji bane munafiki, wallahi in ya aure ki sai kin zama kwarangwal. Allah zakin baki ne kawai da iya gaisuwa, shi yasa kike ganin kamar na arziki ne, wallahi in kika kuskura kika shigo karkashin ki wallahi sai ki raba a zakinta. Saboda haka kar wasu mazaje su dinga rudar ku, ya hai wance ya aka yi ne, ya kwana biyu, ya su wance, ya kaza kaza, Allah dai ya miki albarka, Allah dai ya yi kaza 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 kaza, munafikin Allah wallahi kina bashi kanki kin shiga uku. Saboda haka kowa ya shiga taitayin sa, wanda Allah ya hada ki da shi kin dan gane matsalolin sa, kin gane yana da alkhairai, ya hakuri, ya hakuri, lallaba shi ku zabu ku rabu lafiya, ki tafi lahira ki fama aljanna. Wanda Allah ya hada ka da ita ka gane tana da dama dama, eh guri kaza tana yin abin da ya kamata, eh amma guri kaza tana da matsala, yi kokari, yi mata addu'a, ci gaba da yi mata nasiha, kokarin gyara ta danna zuciyarka, ya hakuri zauna da ita. Na rantsi da Allah duk wanda yake wannan shawara wallahi sai yayi nadama daga ƙarshen rayuwar shi. Allah ya kiyaye abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya taimana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.